This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanninna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 24 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da muka yi da barista Abba Hikima kan dambarwar sake gyaran dokar masarautu ta jihar Kano. Haka kuma za ku ji ra'ayin dan takarar shugaban kasar Najeriya a zaben da ya gabata a Atiku Abubakar dangane da nasara ko aka san haka na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu yayin da ta cika shekara daya kan kujerar mulki.
Wallahi ban gani ba Aliyu, ba wani siyasa inda ko in akwai abin da suka yi ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka ba, balle gwamnatin demokradiyya.
To za ku ji ko ma menene a teku ke nufi. Haka kuma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a kotun kolin majalisar ɗinkin duniya ta umarci Isra'ila da ta gaggauta dakatar da ayyukan soja a kudancin birnin Rafa dake Gaza, amma bata bada umarnin a tsagaita wuta ba gaba daya. Yayin da ta yi Isra'ila ba za ta bi umarnin ba, matakin zai ƙara matsa lamba akan ƙasar dake ƙara zama saniyar ware. Ana ci gaba da tsakkar yadda Isra'ila ke yaki a Gaza, musamman har-haren da take kaiwa Rafa, har ma daga kasar hulɗarta ta kusa wato Amurka. A wannan makon kadai, kasashen Turai uku sun sanar da cewa za su amince da kasar Falasɗinu, kuma babban mai shigar da ƙara na wata kotun majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a bada sammacin kama shugaban Isra'ila tare da jami'an Hamas. Shima Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu yana fuskantar matsin lamba a kasarsa don kawo ƙarshen yakin wanda aka fara bayan da mayakan Hamas suka kutsa cikin Isra'ila suka kashe mutane 1,200 da galibin su farar hula ne, suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin 250. Dubban 'yan Isra'ila ke yin zanga-zangar mako-mako suna kira ga gwamnatin kasar da ta cimma yarjejeniya don a samu a maido da sauran mutanen da ke hannun mayakan, suna fargaban lokaci na ƙara ƙurewa. A yau Juma'a kasar China ta yi gargaɗin yiwuwar fara yaƙi a Taiwan, ta kuma ce za ta ƙara ɗaukar matakai har sai an samu cikakken haɗewar yankin. Yayin da sojojin China ke gudanar da atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa, jiragen ruwa da jiragen sama na yaƙi sun zagaye Taiwan a rana ta biyu ta atisayen, wanda Beijing ta ce gwajin ƙarfinta ne na ƙwace tsibirin 'yan kwanaki bayan da aka rantsar da sabon shugaban Taiwan. Da safiyar jiya Alhamis ne sojojin China suka kaddamar da atisayen yaƙin na kwanaki biyu, inda suka kewaye yankin Taiwan da jiragen ruwan yaƙi da kuma jiragen sama, yayin da China ta sha alwashin kaddamar da yaƙi akan dakarun tsibirin. An kaddamar da atisayen ne kwanaki uku bayan da Lai Ching-te ya hau kan karagar mulki, ya kuma yi jawabinsa na farko wanda China ta yi Allah wadai da shi, tana kallonsa a matsayin ayyana samun 'yancin kai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a ƙoƙarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine, amma har yanzu ana ci gaba da gwabza ƙazaman faɗa a fagen daga a gabashin ƙasar, a cewar babban hafsan sojin Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a. Tun a ranar 10 ga watan Mayu ne dai dakarun Ukraine ke fuskantar hare-haren Rasha ta ƙasa a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar, a lokacin da dubban sojoji suka kutsa bakin iyakar ƙasar, inda suka samu nasara mafi girma a yankin a cikin watanni 18. An kwashe mutane sama da 11,100 daga yankin Kharkiv tun bayan da Rasha ta fara sabon farmakin ta makonni biyu da suka wuce, a cewar gwamnan yankin Oleh Sinegubov. kalaman da Seski yayi na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin jirgin kasa mallakar gwamnatin Ukraine ya bada rahoton an kai harhare akan titin jirgin kasa dake yankin Kharkiv, lamarin da yayi sanadin lalata titin jirgin da motocin jirgin kasa da kuma gine-gine. Tashar jiragen sama ta kasa da kasa dake Nouméa, babban birnin New Caledonia, za ta ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa akalla karfe 9 na safe a gogon yankin a ranar Talata, abinda daraktan hukumar kula da tashar Charles Roger ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Hakan dai zai tsawaita matakin rufe tashar zuwa kusan makonni biyu bayan da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a ranar 15 ga watan Mayu sakamakon mummunar tarzoma da ta barke a yankin na Pacific mallakar kasar Faransa. Bayanan da aka fitar yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Faransa Emmanuel Macron a wata hira ta talabijin da kafafen yada labaran kasar yayi gargadin cewa ya zama wajibi tsibirin ya kauce wa zama wuri mai fama da rikice-rikice da rashin bin doka da oda. Faransa dai ta tura jami'an tsaro kusan 3,000 zuwa yankin a wani yunkuri na maido da zaman lafiya bayan shafa sama da mako guda ana tashin hankali, lamarin da yayi sanadin mutuwar akalla mutane 6.
Maryam Daure kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A shirin mu na rana mun so mu tattaunawa da masanin shari'a kuma mai fashin baki Barista Abba Hikima dangane da dambarwar gyara dokar masarautu ta jihar Kano. A cikin tattaunawar, Abba Hikima ya bayyana ra'ayin cewa an yi kitso da kwarkwata domin a dokance babu wata doka a ƙasa da gwamnatin jihar ta Kano za ta yi amfani da ita wajen sake nadin da ta yi wa Sanusi Lamido Sanusi.
Kafin 2019 akwai doka wadda ake kiranta Alias Deposition and Appointment Law 1984 da ita ake amfani gurin da sarakuna. Lokacin da Ganduje zo ga raba masarautun gida biyar sai yake yayi doka mai sunanta Kano State Emirate Council Law 2019. A cikin wannan doka sashi na 51 sai yake ya soke dokar 1984 wadda aka yi ta. Kada ke nan yanzu babu doka 1984 domin 2019 ta sulke ta. To it da aka yi ta shekaran jiya wadda aka yi ta a assembly ran 23 ga wata. Ita kuma sai ta ce ta soke dokar da wato Ganduje ya sa wa hannu ta 2019. Abinda wannan yake nufi shine babu doka ga baki ɗaya ta yin emirate ko kuma ta emirate council ko kuma ta emirate appointment and deposition a jihar Kano. To da haka sandar gwamnan Kano zai nada a wato zai dawo da tabbatar da Muhammadu Yusuf aikaji ya faɗi cewa yana dogaro da dokar da aka yi a 1984 ta emirate appointment and deposition ta 1984 ya nada ko kuma ya dawo da barkin kuma mamaki ko ita wannan doka ba ta ga baki ɗaya domin an riga an goge wannan doka a sashi na 51 na dokar da ita wannan doka ta goge ta rantsa cewa nan take nan kaga ba wanda yake wannan kafa
kuma ba
wannan gabatin mai muhimmanci
kuma ba wata sabuwar doka aka yi ba kuma ba wata sabuwar doka aka yi ba kuma ba a bayyana cewa an sake dawo da waccan dokar ba illa dai kawai an ce an yi amfani da ita alhali
ba ta ba inda a cikin dokar da aka yi wannan aka faɗi cewa an yi enactment din 1984 law ba inda aka faɗa. Sannan kuma 2019 law ya yi repealing din 1984 to kaga kin sun saurin da ake yi gurin yin dokan nan wato an yi kitso da farkota domin an goge duka dokokin jihar Kano kuma an rubuje duka appointment da aka yi. Saboda haka magana da muke yanzu a jihar Kano babu wani mutum ne da ke mukamin sarauta a jihar Kano yanzu domin wannan abin da gwamna Abba Kiyusu ya sa wa hannun jiya ya soke duk wani appointment da aka yi a ƙarshen kowace irin doka a jihar Kano domin dokokin nan dama dai haka suke principal law mai jini ta an goge ta 2016 ta an goge ta ba 2023 ita kuma 2023 a cikinta babu positive proclamation babu wani bayani wanda yake cewa an dawo da wata doka ko an yi na biyar wannan kawai dukkan negative proclamation ne an yi deposing kaza an yi abrogating kaza an yi repealing kaza abinda kawai sai yake ta goge komai ta soke komai da komai. Saboda haka yanzu a magana da muke a jihar Kano babu a doka wato a fahimtar mu ko wani ke kwari babu wani mutum wanda yake rike da wani bukari na gargajiya domin duk dokar da ake amfani da ita gurin tsawa ko cirewa an soki ta kuma ba a ba mu wata majalisa
to a ƙarshe barista menene kake ganin wannan aucece kucin a shari'ance zai janyo ko kuma zai haifar dangane da wannan badakala ta masarautu a jihar Kano
to masarautu dai kafin yanzu duk da cewa masarautu ta kalle ta ga ba su da wani constitutional function ba su da wani aiki wanda aka ba su shi a tsarin mulkin Najeriya yawanci amfani da shi ne ba da shawara da kuma cire kiyaye al'adu da wasu abubuwa irin wannan saboda haka kuma mutane suna girma masu duk da haka saboda haka ko da abin ba shi da wani function ko aiki a hukumance to tunda abu ne da jama'a suke girmamawa ya kawar jama'a su girma masu ko dan wannan kuma wato sarakuna ko kuma shugabanni na siyasa lallai su irin su sa kallon martaba ta wannan abu da kimar jihar Kano da sauransu gurin yin wannan abubuwa amma wannan abubuwan da ake yi da abin da shi kan shi garbi ne da abin da shi kan shi abba kafin su gwamnatin kai kenan za a ce za ka ga cewa akwai lam'a ko kuma akwai alamu na siyasa a ciki da kuma siyasantar da wannan institution sun wanda kuma wannan zai jawo hargitsi zai jawo rabuwar kan jama'a da sauransu akwai abubuwa da suke dawo mutane a jihar Kano kamar ruwa lalacewa haka ilimi da abubuwa da dama da kullum jama'a suke ta korafi a kansa shi nake so ga an mutane a kai an yi da irin wannan saurin
barista Abba Hikima wani masani shari'a kuma mai fashin baki a jihar Kano dan takarar shugaban kasar Najeriya a karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP kuma tsohon shugaban kasar Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu kan matakin cire tallafin man fetur wanda ya ce ya jefa 'yan Najeriya a cikin ukuba a wata zantawa da Aliyu Mustapha Sokoto Atiku ya ce duk da yake yana goyon bayan cire tallafin man 100% to amma ba a bi tsari da hanyoyin da suka dace ba ga yadda tattaunawar ta kasance inda Aliyu ya so tambayarsa abinda zai ce kan nasarori ko aka san haka da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta samu a cikin shekara daya na mulkinta
wallahi ban gani ba Aliyu ba gaskiya ba
kuma siyasa ce
ba wani siyasa inda ko in akwai abin da suka yi na kirki wallahi zan fada amma tunda kuwa banni ban gani ba amma ka sani wadansu watakila suna iya gani
muyi maganin matsalolin Najeriya din nan in Allah ya sa kullum muka zauna muka interview sai na muka wannan tambayar in Allah ya sa kasar nan ta shiga hankali me zaka canja a cikin ta ne abubuwa uku hudu da zaka so ka canja
to mu dauki misali kara mai da kudin mai da akai ni anawa ba wai ba mu goye bayan kara kudin mai ba ko kuma mu maida harkan mai wajen yan kasuwa amma ba zai yiwu ba tare da ka kara yan kasuwan ba me misali anan ni da ni ne da farko gidajen mai da muke da su wajen guda hudu ma'ana refineries
wanda da suke lalatattu ba a gyara su ba
a gyara su bayan an gyara su a sai da su ga 'yan kasuwa sannan ita NNPC ta fit da hannunta cikin harkan sai da mai baki daya ta baiwa 'yan kasuwa kaga lokacin da muke so mu gyara harkan sadarwa ma'ana telecommunications ai mun kira 'yan kasuwa ne suka zo aka yi tenda suka yi bidin muka ba lasin wajen kamfanoni guda hudu don haka kaga gwamnati ta fidda hannunta gaba daya
ga alama har yanzu kana nan kan tsohon matsayin ka na cewa in dai tattalin arziki ne za ka bar kasuwa ta
kwarai da gaske
matsayin abubuwa yadda za
ka kwarai da gaske
ba ta da hannun gwamnati
ba magana hannun gwamnati a ciki amma yanzu ka dubi wannan lokacin sun kara kudin mai ba su yi magana musamman mu dauki misali kamar kungiyoyin ma'aikata kungiyoyin 'yan sufuri da sauran kungiyoyi waɗanda mun sani abin zai shafe su ba a zauna da su an ya tsara wannan tsari ba ba wani wanda ya zauna da wani to kaga wannan babban kuskure ne bai kamata a yi haka ba da sai a zauna da duk waɗannan abin da zai shafa a ce to ganiyanmu me kuka ga ya kamata za mu yi muku domin mu rage muku wahalolinku da ku da talakawa sai su kuma su kawo shawaransu amma haka kawai ba za ka zauna ka tashi dare daya ko rana daya kace kai kaza kai kaza kai kaza ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka ba balle gwamnatin demokradiya
dan takarar shugaban kasar Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar a tattaunawar su da Aliyu Mustafa Sokoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma tashinhausa.com kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar
al'adun gargajiya ina yayan hausa
yanzu kuma sai shirinmu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare ne hedkwatar rundunar tsaron Najeriya madalla yayin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a Najeriya ke bikin cika shekara daya akan karagar mulki shugaban sashin Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto yayin wata tattaunawa ta musamman da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa dangane da nasarori kalubale da kuma cigaba da aka samu a shanin tsaro a Najeriya
barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a wannan shirye ta musamman da babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya baki ɗayan su General Christopher Gwabi Musa General Christopher Musa dangare mu ne ni ina son kowa ya san cewa ban tabbace dai duk da yake asalin sa dai daga zangon katar ne na jihar Kaduna General barkanku da wannan lokaci mun ji da godiya da ka bamu wannan lokaci
na gode barkanku
da yake wannan ne firar mu ta farko da kai tun lokacin da Allah ya sa
hau wannan mukami ran 19 ga watan Yuni shekarar da ta gabata. Shi kansa mukami lokacin da aka ce General Christopher Musa ne ke wannan kujera, ya kai
kowa dai zai san irin wannan abu ya same ka dole abun godiya ne. In ba wai Allah ne ya ce zai faru ba zai yi ba. So godiya na farko zai wuri Allah ta aka bani wannan mukamin.
Ka san cewa za a baka shi ko yadda kowa ya ji haka kaje.
Dan dai majidura ne in Allah ne ma kowa is a potential.
Amma yanzu a dinar Nigeria kai kadai ne general.
Ni kadai ne general, full general.
So kana da rukwatar sai kaje
kasan dama ni ne tata komanda a Maiduguri.
Ne na hadin kai.
Nayi wata 19 a wurin, daga wurin kuma aka kai ni jaji na infantry corps. Wato daga jaji din ne muna zama kawai sai naga waya na kira mutane suka ce aka dauki waya ka dubi television. Da na kunna sai naga abu kawai.
Kai sanarwa,
sai muka ga sanarwa.
General Musa na san jin cewa wannan nauyi ya rataya a wurin ka zo da shiri da tunanin abubuwan da kake son kai. Dama kana cikin fagen daga, kun dade kuna fama da harkokin tsaro na Najeriya din nan. Amma bayan da ka zo ka hawo wannan kujera da wani
zamanin a can Maiduguri, aikin da muka yi wurin Allah kuma ya nuna mana yanda abubuwa suke, kuma yanda zamu samu kan matsalolin da ke wurin. Inda yace muke mu kuma so dan zo koma kuma na shigo nan, abin da muka dauka muka yi can da muka samu nasara shine kuma muka kawo nan. Na daya, mutane mun tabbatar cewa mu ba za mu iya mu kadai ba tare da Allah ba. Na biyu kuma muna bukatan hada hannu, hada kai da jama'a, cewa wannan abin da muke yi ba mu kadai bane, kowa na da abin da ya kamata shi ma ya sa a gaba. Inda mun sa tare muka zauna muka aiki za mu samu nasara. Na uku kuma akwai miyagun mutane cikin mu da kuma suna hulɗa da waɗannan mutane, shi yasa abun nan ke karuwa. Suna ganin kamar suna samun kuɗi, suna samun menene ba san kuma kuɗin jini ake samu. Muna roƙon mutane kada a taimaki waɗannan miyagun mutane, babu yanda ya kamata a taimake su. Suna kashe mutane a banza, suna kashe mutane ba imani. A mutane kada su haɗa kai tare da su a cikin aikin da muke yi, don muna son ƙasar mu ta ci gaba, musamman nan arewa. Duk mun girma yanda kai magana, mun girma a Sokoto, ba mu san waɗannan matsalolin daban da musamman abin bakin ciki. Ga cewa mu ƴan arewa muna ma wannan akan kanmu, muna kashe kanmu da abubuwan da ake a ciki. A ƙasa gaba daya kowa kuma ya kamata ya haɗa hannu, tabbatar cewa mun tsayar da wannan abu, kuma za mu iya yi don Allah ya ba mu ikon da za mu iya yi shi.
Ku ka shigo da wannan tunani, dabarun yakar ta'addanci da harkokin tsaro da kuka yi amfani da su a arewa maso gabacin Najeriya su ne ka shigo da su, kuma ka zo ka tarar da matsalolin arewa maso yammacin Najeriya yanzu ya fi na gabas na inda ka fito. Can alhamdulillah abubuwa sun gallaba. Shekara ɗayan da ka yi zuwa yanzu nan, ga mun wasu daga cikin nasarorin da kake ji an samu da kuma kalubalen da aka fuskanta.
To na farko ne za mu ce mun gode Allah da muka ga abubuwa bayan da suke da ba da muka shigo. Muna samun zaman lafiya wuraren da ake da matsala, yanzu duk wurare na kwanciya, ba dai mu samu yanda muke so ba, amma dai muna cigabawa. Wannan irin wannan abun in ya fara kyawun shi kada a bari ya fara. A cikin kuskuren da aka yi kenan da aka bari ya zama
mutum farko ma.
Tun farko da an rigakafi an hana shi daga faruwa, to kaga da ya taimake mu, amma ya riga ya faru kuma muna cikin ta yanzu. Abin da shi yasa muke so yanzu kowa ya haɗa kai da gwamnati da 'yan tsaro duka, mu yi aiki mu tabbatar cewa wannan abun ya tsaya. In ka ga da yanda suke tafiya suna fitowa, yanda suka ga dama suna abubuwan da yanzu duk ya rubu, za mu ci gaba da kuma duk yaran da aka kama a makarantu a ƙauye su kuma mun fitar da su kuma mun dawo da su. Abin da muke ciki muna son abin nan ya tsaya, yanda manoma za su koma, wanda aka kore su daga gidajen su koma, kowa ya koma, kowa zaman lafiya ko ina. Abin da muke roƙon
idan ka dubi yawan aikin da ke gaban ka da wanda aka yi a baya, ka dubi gaba zaka ce daga cikin kashi 10 na matsalolin tsaro da ake fuskanta kashi ne ya rage a magance zuwa yanzu.
Na da kafin ƙasa da ƙasa ne. To yanzu wannan kana yaƙi da mutanen da ke cikin gida, ba wai an san su bane, yawancin su suna san farin kaya ne kuma suna ciki. Waɗansu kuna hulɗa da su ma baka san cewa don ra'ayin mutane ne. To amma yanda muke yi yanzu mun ga cewa especially waɗannan masu ɗaukan mutane, to a cikin mu muna ganin cewa yanzu mun nisa, yanzu za mu kai wajen 60, amma muna son mu daga abin mu samu success, mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yanda ya kamata, kowa zai iya zuwa yara za su je makarantun su ba tare da an dame su ba, matan mu za su iya zuwa asibiti ko kasuwanci ba tare da an dame su. Abinda muke yi kenan.
General Musa, har yanzu akwai duk da nasarorin da kuka samu, har yanzu akwai matsaloli mun sani a jihohin Sokoto, Katsina, Zamfara da sauransu. Har yanzu wajajen gabacin Sokoto, Goranyo da sauransu suna fama da irin matsalar mutane su je su aukawa ƙauyuka da sauransu, su tura musu haraji da sauransu. Kamar yadda kace ɗaya daga cikin matsalolin da ake shine suna aiki da mutane. Lokacin da gwamnonin arewa suka zo Washington, gwamnan Katsina ya ba mu misalin wasu sarakuna da ake bayar kuɗi a shiga cikin ƙauyukan su aka ce mutane. To idan ko haka tana faruwa, ai yakin yafi ƙarfi ne da ma ake zata ke.
Kuskuren da ake daukan cewa wannan abin da ke faruwa aikin sojoji ne kawai. Matsalan ya wuce kan haka. Ta farko ya muka kai haka. Yanzu muna cikin da murkaɗiya, amma sai ka ga mutane sun zauna ganyinwa, babu aiki, babu makaranta, babu asibitoci, babu abubuwa da yawa da babu da su. To kaga shi yasa ya kamata muke cewa ya kamata jama'a su san cewa inda suke mutanen ana lura da su. Gwamnati na kawo musu abubuwan da yake taimakon su da za su ji daɗin cewa ana cikin demokradiyya ne. To inda yake taimako kenan. To kaga inda da farko inda problem ɗin ya fara kenan. To amma yanzu gwamnatin gwamnonin yanzu su ma sun fahimta cewa su ma ya kamata su tashi miƙe a yi gaba ɗaya. Kuma mu haɗin kai shine zai tamke mu. Shi yasa muke roƙon gwamnati gwamnoni musamman ƴan arewa, gwamnonin arewa ya kamata su zo tare a haɗa kai. Aikin nan ba wuri ɗaya bane, don yanda mutanen suke yi idan muka bi su nan sai su shiga nan, in muka yi nan sai su yi nan. To akwai mutanen da ke gaya musu a ga sojoji na zuwa da motoci uku, motoci hudu, ga sunan ga inda suke ga. To kaga yanda yake
ance su kansu mutanen da kuke yaƙa barayin nan na daji da sauransu su ma sun yi ƙarfi wurin irin fasahun makaman da suke amfani da su har da tauraron dan adam da ma ne
kasan domin kuɗin da suke samu sun kama mutane kusan da dabbobi da suke yi.
Amma ina suke bi suna samun wannan makaman?
Matsalan kuma kenan kaga can borders ɗinmu are very porous. To kaga inda suke samu suke shigowa ga Niger, ga Chad, ga Cameroon. To in suka samu abubuwan na shigowa don ba mu iya cewa mun zauna mun sa sojoji a kowane hanya su tare. To inda abu yake da matsala kenan. Shi yasa muke son mutane su gani, kuma nake gode ma jama'a muna samun taimako. Su da yawa mutane na kokarin su kira mu su gaya mana wani lokaci inda babu network. To kafin labarin ya kai wurinmu suka gaya mun ya dade kaman ƴan makarantun da ake ɗauka sun ta zai zama wajen awa 12 ya wuce ko sai da next day kafin za mu ji. To kaga lokacin mu ya riga ya ba mutane lokaci sun riga sun je sun ɓoye kafin mu ji labari.
Ya za ka yi mun ji jiya nan Abuja kanta an zo an kai hari a mai suna unguwajen an kwashi mutane
wajen Buhari.
Yawwa an kwashi mutane kamar 20 mutane 50 sun.
To mun ji waɗannan magana kuma da sauri aka ɗauki mataki ina jin an riga an samu ɗansu su an dawo da su.
General Christopher Musa babban hafsan rundunar tsaron Najeriya kenan yayin da yake tattaunawa da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu kuwa a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shugaban sashen Hausan Alhaji Aliyu Mustafa da ya gudanar da wannan tattaunawa, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Juma'a kotun kolin Majalisar Dinkin Duniya ta umarci Isra'ila da ta gaggauta dakatar da ayyukan soja a kudancin birnin Rafa dake Gaza, amma bata bada umarnin a tsagaita wuta ba gaba daya. Yayin da ta yi wa Isra'ila ba za ta bi umarnin ba, matakin zai ƙara matsa lamba akan ƙasar da ke ƙara zama saniyar ware. Ana ci gaba da caccakar yadda Isra'ila ke yaƙi a Gaza, musamman har-haren da take kaiwa Rafa, har ma daga kasar hulɗarta ta kusa wato Amurka. A yau Juma'a kasar China ta yi gargaɗin yiwuwar fara yaƙi a Taiwan, ta kuma ce za ta ƙara ɗaukar matakai har sai an samu cikakken haɗewar yankin, yayin da sojojin China ke gudanar da atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa. Dakaran kasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a ƙoƙarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine, amma har yanzu ana ci gaba da gwabza ƙazaman faɗa a fagen daga a gabashin ƙasar, a cewar babban hafsan sojin Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a. Tun a ranar 10 ga watan Mayu ne dai dakarun Ukraine ke fuskantar hare-haren Rasha ta ƙasa a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar, a lokacin da dubban sojoji suka kutsa bakin iyakar ƙasar, inda suka samu nasara mafi girma a yankin a cikin watanni 18.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Ko kuma can gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga sakon taya murna ga dan uwa kuma ƙani Abdullahi Garba Sanyinna, wanda zai angwance da amaryarsa Asma'u Shehu Liman, za a daura auren ne a gobe Asabar da karfe 2:30 na rana a kofar gidan marigayi Liman Abubakar ya lauɗa Sanyinna a karamar hukumar mulkin Tambuwal ta jihar Sokoton Najeriya. Da fatar Allah ya ba su zaman lafiya da albarkar aure. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leather Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma ɗin duniya mu na yanzu Murtala Faruk sanin na ke nufin fata alkhairi ma'assalamu.